Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Grace Alheda Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Laraba 11 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar Sislab da ke rajin kyautata ayyukan majalisa a Najeriya akan batun yaki da cin hanci da rashawa a kasar.
To akwai wasu nasarori da aka yi samu wanda mun gani, kamar misali gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci gaba da nuna cewa bata amince da aiki hanci da rashawa a Najeriya ba. Sa'annan na biyu bata ruje hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ba.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴa mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Bincike na nuni da cewa har yanzu sababbin kudaden Najeriya ba su wadata ba a na'urorin cirar kudade na ATM, yayin da wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na daina karba da kuma amfani da tsofaffin launin takardun kudaden yake karatuwa. Hakan dai na zuwa ne bayan matakin babban bankin kasar na sanya 31 ga watan Janairu a matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofaffin kudaden kasar da kuma takaita fitar da kudade da za a iya cirewa a yini guda. Wannan al'amari dai ya sanya wasu 'yan Najeriya da dama cikin takaici, musamman waɗanda suka yi fatan samun sababbin kudaden. Amma har yanzu wasu bankuna na raba tsofaffin takardun kuɗin duk kuwa da umarnin da babban bankin kasar CBN ya bayar na loda na'urorinsu na ATM da sababbin takardun kudaden kawai. Babban bankin kasar CBN dai ya bayyana cewa an canza launin takardun kudin kasar ne da nufin magance matsalar yaduwar kudin naira da cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arzikin kasar, kamar yadda daraktan kudi na CBN Ahmed Bello Umar ya shaida wa muryar Amurka.
Abinda ake so a yi shine a janye yawan kudin da ke yawo saboda ai amfani da wasu hanyoyi na cinikayya kamar su internet banking.
Amfani shine a janye wayannan kashi 80 din da ke wajen hannun jama'a, yanda zai zama yana hannun bankuna wadanda za a yi amfani da su, za a yi ba da bashi, za a yi tsarin tattalin arziki da shi.
Ahmed Bello Umar, daraktan kudi na CBN Ahmed Bello Umar a hirarsa da wakilinmu Shamsiya Hamza Ibrahim. An yankewa tsohon jami'in kula da harkokin kudi na kamfanin Trump Allen Westerberg hukuncin daurin watanni 5 a gidan yari saboda laifin kin biyan haraji. Wani alkali ne ya zartar da hukuncin jiya Talata a zaman wata kotu a birnin New York. Westerberg da ya dade yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump, ya kuma biya dala miliyan 2 na haraji a matsayin tara da kuma riba. An yi wa Westerberg alkawalin daurin watanni 5 a watan Agusta lokacin da ya amince da aikata laifukan haraji 15, daga baya kuma ya ba da shaida kan kamfanin da ya yi aiki tun tsakiyar shekarar 1980. An sami kamfanin Trump da laifin ba da kafa ga shugabannin kamfanin, ciki har da Westerberg, su kauracewa biyan haraji. Bayyana cewa an gano waɗansu takardun sirri da aka haramta fitarwa a bainin jama'a bisa dalilan tsaron ƙasa, ofishin tsare-tsare da shugaba Joe Biden ya yi amfani da su a baya, ya sanya ayar tambaya kan yadda za a kwatanta lamarin da kama ɗaruruwan takardun sirri da aka yi a gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump bara. Wani mai ba Biden shawara na musamman ya ce an gano takardu marasa yawa a watan Nuwamba da ta gabata, kuma hukumar kula da tarihi ta ƙasa ta je ta kwashe su a washe gari. Bisa ga cewarsa, aka san haka an kwato kusan takardu 300 da ke da alamomi na sirri daga hannun Trump, ciki har da wasu da aka kwato bayan lauyoyinsa sun rantse cewa an mayar wa gwamnati dukkan takardun. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. A wata hira da muryar Amurka, Awal Musa Rafsanjani, daraktan cibiyar CSLAC da ke rajin kyautata ayyukan Majalisar Dokoki a Najeriya, kuma shugaban kungiyar Transparency International da ke yaƙi da cin hanci da rashawa, yayi bayani akan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Ga tambayar da na fara yi masa.
To ya kake kallon batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya yanzu?
To kamar inda aka sani dai gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo kan zagamar mulki a ɗaya daga cikin abu da ta yi alkawarin cewa za ta yaƙa wato cin hanci da rashawa da yaƙar rashin tsaro da zaman lafiya da kuma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa. To a cikin waɗannan abu babban abu da aka fi sani Muhammadu Buhari kan cewa ana tsammanin zai iya yi idan ya hawo mulki kamar yadda alkawari zai yi shi ne yaƙi da cin hanci da rashawa. Yau shekara 7.5 kenan a gwamnatin Muhammadu Buhari tana mulki. To a gaskiya magana shi ne akwai tsare-tsare da ya dace a ce inda har gwamnati tana da kishi ko kuma tana da sha'awar ta yaƙi da cin hanci da rashawa dole ne akwai abu ɗaya da dama da za a gani a ƙasa. To misali akwai hanyoyi da dama da ake kallon irin waɗannan hanyoyi wato kokari da ake yi ko kuma rashin kokari da ake yi. Na ɗaya dai kowa ya san dai harkar kwangila da cewa kwangila ta nan ake ta yin abin da ba daidai ba da ake daɗa kawo cin hanci da rashawa a gwamnati. To idan har ba za a bi dokar da ta ƙa'idar yadda za a ba da kwangila da yadda za a yi aikin kwangila da gaskiya da adalci da nagarta da inganci to wannan babbar baraka ce ta wajen ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa. Sa'annan ɓangare na biyu da muke gani cewa an samu rashin nasara shi ne wato cin hanci da rashawa a cikin harkar tsaro. Wato gwamnatin Muhammadu Buhari ta kashe kuɗaɗe maƙudai ta wajen ɓangaren yaƙi da rashin tsaro. To amma saboda cin hanci da rashawa da ya kanta kuɗaɗe da dama da aka ware ana ganin cewa an yi saboda faɗi da su makamai da ya dace a ce an kawo har yanzu wasu makaman an biya amma ba a samu ganin su ba. Abu na uku shi ne inda za a auna yanda ko ƙasa tana yaƙi da cin hanci da rashawa shi ne a siyasance yanda ake ta amfani da ofisoshi na gwamnati ake azurta kai ko kuma ake ba da aikace-aikace ko kuma mukamai wanda ba a kan gaskiya ba a kan adalci ba a kan cancanta ba. Shi ma wannan gwamnati gaskiya da dama 'yan Najeriya sun yi kuka yanda ake ba da wato appointment da kuma yanda ake ɗiban aiki a Najeriya. Sa'annan yanda za a duba a ga yanda cin hanci da rashawa ya daɗe kanta a Najeriya a ƙarƙashin wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari shi ne yanda wasu shahararrun 'yan siyasa da ake tuhumar su ma da cin hanci da rashawa wasansu ma an tabbatar da kan cewa sun cin hanci da rashawar amma sai aka yi musu yafiya aka ƙyale su.
Duk da haka za a iya cewa wannan gwamnatin ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Wane irin nasarori za ka ce gwamnatin ta samu ta wannan ɓangaren?
To duk da dai an samu rashin gamsuwa sosai ga ƙoƙarin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta alƙawari na wato rage cin hanci da rashawa a Najeriya, to akwai wasu nasarori da aka iya samu wanda mun gani. Kamar misali gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci gaba da nuna cewa bata amince da an ci da rashawa a Najeriya ba dai kenan. Sa'annan na biyu bata ruguje hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Sa'annan na uku gwamnati ala kulli halin ta ci gaba da faɗan cewa za ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ina ɗaya daga cikin abin da yake cikin tunasar da jama'a kan cewa Muhammadu Buhari ya idanun ya cika burin cewa ba zai bari a yi da ba kuma ana kama wasu muna gani a diddade cewa ana samun matsala wajen yanda ake tafi da shari'o'in su to duk waɗannan abu ne wanda zamu ce ana rogani ana dan takawa dan ga cewa an ba da gudunmawar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Musa Rafsanjani kenan daraktan kungiyar Sisla kuma shugaban kungiyar Transparency International. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Ma'aikatar tsaron Amerika ta Pentagon ta soke umarnin da ta bayyana tilastawa mutane yin rigakafin COVID-19 a hukumance. Sai dai a sabon bayanin da sakataren tsaro Lloyd Austin ya sanya wa hannu ya buƙaci kwamandoji su kula wajen tura sojoji da ba a yi musu allurar rigakafi ba. Ma'aikatar tsaro ta riga ta daina aiwatar da matakan da suka shafi ayyukan ma'aikata da ba su yi rigakafi ba kamar korar sojoji da suka ƙi yin rigakafin. Austin ya ce Pentagon za ta ci gaba da ƙarfafa gwiwar jami'an soji su yi allurar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar da cewa dakarun Amurka za su fara horar da sojojin Ukraine kan tsarin kariya na makami mai linzami a sansanin horar da sojojin Amurka na ke Oklahoma a ƙarshen wannan wata bayan da muryar Amurka da wasu kafafen yada labarai suka bayar da labarin a safiyar jiya Talata. Sakataren yada labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya sanar jiya Talata yayin wani taron manema labarai a ma'aikatar Pentagon cewa mako mai zuwa za a fara horar da sojojin a Fort Sill. Ryder ya ce Amurka za ta nemo hanyoyin da za a gudanar da horar su cikin karamin lokaci ta yadda 'yan Ukraine za su iya komawa fagen fama cikin sauri.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kafin ku ji shirinmu na gaba ku dan shakata da wannan wakar.
Yara annanana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta idan haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe ɗan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kai ci gaba mai amfani kai ci gaba mai amfani.
To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da hanzu wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamci cikin sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, in yi tattauna ne a game da shirin GLM wato Growth Innovative Learning Management ne Initiative, wata fasaha da gidauniyar RAFA ta samar da zimmar tallafawa yara mata samun darussan karatu da zai taimaka musu wajen rubuta jarabawar karshen zangon karatu ta sakandare, musamman ma ga waɗanda iyayensu ba su da tattalin arziki. To a yau za mu ji yadda tallafin da RAFA ta samu daga gidauniyar Kulala Fund ya yi sanadiyar samar da wannan fasaha. Kuma kamar a makon da ya gabata, muna tare da shugabar RAFA Dr. Saudatu Mahaji Jinsuke da wata ɗalibar da ta ci gajiyar shirin na Malala Zainab Abdullahi daga GSS Tuba a Abuja. Zumman mu shine a samu yaran da suka kai gacin jarrabawa su zamanto sun samu wata dama wanda ba sai uba ya je neman inda zai biya lesson teacher ba. To mun dauki wannan mauzu'i saboda kin san an ce wai dambu in yayi abin jin mai. To amma shi wannan yana gizo-gizo zaki yi cikin miliyoyin mutane ba lalle duniya gaba daya. Akalla dai a tabbatar da cewa wannan shekara biyu na karshe da zaki ta yi jarrabawa ko a matakin senior ko a matakin junior akwai wani agaji da aka yi mata. To hakika mutane sun ce mana mu ƙara dubawa kuma za mu ƙara dubawa ta yaya za mu iya mu dauke shi a matakin yarinya ta shiga JS1 ya amfane ta ko ta shiga a JS2 ya amfane ta sannan ai magana wadda ke JS3. So wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka san kila zai iya zama mana ƙalubalen mu yawan mutanen da za su amfana. So za mu duba kuma muna neman tallafi don saboda ba abu bane da magana za ta yi kuɗi zai yi shi kanshi wannan yanzu tsarin da aka yi in kin ji abin da muka biya da malaman da suka yi aikin da technology
wato fasaha
da wani ne sai kin rike ba kuma an samu gudunmuwa ba ina nufin ta kuɗi kawai ba malaman nan da suka yi aikin nan da mu sun sadaukar da kansu makaranti ne da muka yi aikin sun sadaukar da abu da yawa ko saboda haka ana neman tallafi ta kofa daban-daban.
Zainab, gaskiya dai ina alfahari da aka fitar da wannan program din saboda zai taimaka mana sosai game da karatu game da cigaba da kokari akan tsara guri da tsaftu.
Wato shugabanni
hukuma zai wancan shiri na farko wasu irin darussa tsaftu ne bayan kafa wannan shiri da kuma irin nasarori da aka cimma.
Mu dai darasi na farko shine idan ka tashi na farko ka sa niyyar alheri Allah zai tallafa maka. Na biyu idan iyayen kasa da iyayenmu na addini suka karbi abin zai samu karbuwa. Na uku idan ka yi shi dan al'umma da yawa su amfana sai ka ga Allah ya maka fatihi cikin al'amari. Saboda haka kyakkyawan niyya kokarin isko wanda duk yake da haƙi ya samu abin muna kyautata zaton shi ɗaya daga cikin darasin da muka koya na cewa duk sai da zamu yi abu ya zamanto wa'annan uku sun sawaka. Na biyu shine wanda duk ka zo mawa da taimako yana da wani rauni na ganin kaman ka zo da wani abun banza ne dan ba shi ya nemo ka ba. To wannan ya sa mu mun gyara yadda zamu yi aiki saboda kin ga ya zo cikin wani hali na kakanika na COVID samun ma yadda zaki isa in kin je wani wurin sai a ce miki mu dai da shinkafa aka kawo mana ina zancen wanda zai kawo shinkafa gobe har sai da muka muna ce wa mutane in ka ga buhun shinkafa tsaye namiji ne ya kawo shi amma in ka ga baba na cin abinci da tururi iya mace ce ta kawo shi. Muna da sakonni irin wa'annan na jawo hankalin mutane cewa ilimin mace yana da muhimmanci ba wai sai ta zama babban likita ba sai ta zama minista ba sai ta zama kwamishin a kai ka cire mu mutum duhun kai ka raba shi da duhun kai ya san me ake ciki ka san kai wane ne ka san wane ne kake zanne da shi ko a matsayin makwabci ko mahaifi ko abokin zama ko aure ko wani iri ka san haƙƙin shi kai kuma ka san mu da maki da muke na araba. In ka taho mu mutane da wani abu kar ka zo da shi shiryayye cikin kwano ka tafi da su kasuwa ku yi ce fannin sai ku girkin tare. To ba sauran zargi ba sauran hasashe kuma sannan sai mutum ya aminta da cewa eh wannan abin ni na yadda da shi kuma duk abin da zan yi ya tabbata an ɗabbaka shi zan yi tun da daɗewa fara aiki mu kuma a wannan aiki da muka yi saboda dama mun riga mun kafa wannan hujja ba mu ma samu wannan matsalar ba.
Daukan yanar gizo cikin dan gwada ko su irin darussa cika gwada.
English ne na gwada kuma gaskiya yana da kyau sosai kuma na yi alfahari da
Doctor ina batun nasarori
kamar yadda kika ce gaskiya an samu nasara mun goma ma su ci kudin da aka ba mu ba zai ba mu wannan nasara ba amma inda zaki san mun san an san mun samu nasara su wa'annan masu gidauniyar Malala mun kai tsakiya shekarar mu ta biyu kenan mun gama ta farko da makarantu goma muka dauka su da kansu suka kira mu suka ce mu ƙara makarantu goma ga kudi sun ƙara mana. To kin ga ko tabbas an samu alama cewa an gane nasara. Na biyu kuma iyayen kasa gaskiya sun jajirce lokacin da ake da COVID an rufe ko ina wasu a cikin fada nan
muka rika yin karatu wasu a cikin islamiyoyin da ke kusa da masallaci ko kuma cuci cikin dakunan da ke kusa da cuci to kinga mutane basu aminta da abun ba ai ba za a samu wannan so mu nasara da muke gani mun samu al'umma sun karbi abun sun kuma jajirce mu suna ce a kara musu to yanzu da suke cewa yayi kadan sai muka ba su hakuri muka ce kafin mu rake to ga wannan dabarar da muka kawo fa Allah ya sa a samu nasara ta karshe da nake ganin mun samu shine cewa su yaran nan wasu su suka ce da su sun ma hakuri da karatu
me yasa
saboda wasu ranar da za a bude makaranta ba wasu ma ko za su zauna waye ko ba za su zauna waye ba sai da muka yi ta kokarin nausar da su cewa duk abin da aka yi za a yi waye dan ba mai zuwa karatun mataki na gaba sai da waye saboda haka duk yadda gwamnati ko kuma wasu hukumomi da ke da alhakin abin za su yi to amma ke ki shirya in an zo yi mun ka muke abin da zai taimake ki shiri so sai da ma muka yi hankalin yaran garan bawul su yi hakuri wannan itla'i ne amma mai makin su hito daga gare shi da matsalar da ba za ta bar su su koma ba gari su rungumi wannan daga an ce a zo a yi jarrabawa sun samu to gaskiya yaran da yawa in kika dauka kashi 8 cikin 10 dan akwai inda sun riga sun shiga wani hali wasu an musu aure wasu kuma sun shiga ma hali kin san yadda zancin cin zarafi yayi kamari a lokacin to alhamdulillah mu dai muna ganin mun yi nasara saboda mun jawo hankalin yaran sun fahimci cewa koda akwai itla'i koda akwai fitina koda akwai musiba ilimi fa dole a yi shi education must continue dole ilimi babu tsayawa a neman shi in an samu wata tangarda da ta tsaye shi sai an samu wani abu da za a rufe gifin da za a samu na rishin shiga aji shine shi wannan abu da muka shine rufe gifin rashin yadda yaro zai je gaban malami kuma inda muka ji muka ga mun kara wata nasara malaman su na makarantun su muka yi aiki da su iya abinda muke ba su dan kudin da zai dauko mutum kuma cikin unguwarku ne ki san dina covid na nan cikin unguwarku sai da muka je muka samu izini ma daga NCDC a wasu wuraren hukumar kare cututtuka ta Najeriya wasu wuraren kuma an riga an bude inda ba a bude ba ko sai da muka je muka nemi ilimi sai mun nemi kayan kariya to ɗaya daga cikin kuma nasara karshe da muka ga mun samu su kansu malaman ba mu bar su ba su kansu mun kara musu gogewa musamman idan kika dauki iya mace lokacin da kamar take cikin al'adarta da hankalinta yana dan samun wani juyi yawancin malamai musamman maza ba za su san wannan abun ba sannan kuma akwai damuwa wanda ake ce mun psychological problem wato damuwa ta damu yadda za ta hana maka tunani ma mika duk sai muka dauki wannan su muka ba su gogewa akan ya ma za su su zauna da yara idan yarinya ta zo da wasu dabi'u ko kuma ta zo da wasu alamu me yake nunawa sai muka kira kwararru waɗanda suka yi musu bita idan kaga kaza ga yadda za ka yi to wannan abun ya musu dadi dan saboda su kansu sai suka fahimci cewa ashe akwai wani sauran abu da basu gane ba ko da suka yi educational psychology wato ilimin gane halayyar dan adam a cikin koyarwa sai suka ga yau da kullun ashe ba a musu ba to wannan ma ya musu dadi kuma da yawan sun sadaukar da kansu wasu ma ba sa tsayawa su nemi kudin mota a wurin sai dai mu mu bi su yanzu suna amfani da shi da aka bude makaranti kin ga ba sai an kuma an koya musu so yanzu suna ta amfani da shi dan malamai yanzu sun zama mana da shi wanda suna amfani da shi a koyarwa a cikin aikin su na yau da kullun
ina dawo gare ki Zainab
shekaru biyu da suka wuce kina makaranta?
Ina makaranta amma saboda lockdown ya sa na tsaya a gidan tsawon lokaci kuma gaskiya na dan mamanta da wa'insu abubuwa wanda aka koya min makaranta amma da wannan program din na Malala ya kara sa mana ƙwarin gwiwa da zamu kara ci gaba da karatu kuma muna godiya sosai yana ji daɗi sosai saboda wa'insu ma da suka ga lockdown ya ci gaba wa'insu ma wai suka yi wa'insu kuma sun yi tsayi kuma ba su karasa makarantarsu ba wa'insu ma yanzu suke regretting abin da kai a baya
menene burin
burin yana gaba shi ne ina son in ci gaba da karatu na
wasu darussa ne da suke ba ki wahala ina gani wannan tsarin da aka kawo zai taimaka miki wajen samun gogewa a wannan darasi
eh kamar da English ana grammatical ne ma functions ina ban wahala sosai a makaranta amma da na duba platform din su wani su ko da na dan dan yi tiki da wani point a ciki kuma na gane abin da yake ban wahala a makaranta
Mai sauraro duka-duka abinda shirin kiwon yamace na wannan makon ya fuska kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu ku sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa Miliyar Amurka da bakin nan ne. Sai wanda ya daidaita mai sauti Solomon Abu da Aisha Mu'azu da ke mai fatar alheri.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
Ba fara kashi da yin namu na wannan makon ne da jaridar economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta wallafa lamarin cewar gwamnatin Kamaru tana tunanin shigo da siminti daga kasashen Congo Kinshasa da kuma kasar Congo Brazzaville domin duk simintin da ake bugawa a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru yana da tsada matuka kasancewar ana sayar da su kowane buhu na siminti akan jaka 7 a cikin kamfanin a sauran sassa kuma na kasar ta Jamhuriyar Kamaru ana sayar da buhun ne wanda ya kai jaka 10 sannan a yesterday kudin yana kamawa daga 7 ne na nerar kasar tarayyar Najeriya zuwa 10,000 na kasar tarayyar Najeriya sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta tabbata mana cewar ɗan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru sun hana kamfanin kwashe kazanta na Izakan a sashin na ɗan awali da su gudanar da ayyukansu musamman ma a makarantu da kuma guraben ibada har ma da asibitoci kasancewar wannan dokar dai da masu dauke da bindiga suka kakabawa al'umman wannan bangaren yana aiki ne a jihohin Baminda da kuma Boya sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma ta roto mana cewar a gandun dajin da ke can jihar arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru wanda aka yi masa lakabi da suna Abuba Jidda yanzu dai hukumar kare namun daji na kasar Kamaru sun samu nasarar killace giwaye sama da 1,000 domin kar masu sana'ar falauta na giwaye su kashe su domin neman hauren giwayen jaridar Le Point kuma ta ce dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara wani shirye-shirye na yin fareti domin ranar 20 ga watan Mayu na irin yadda ake ganin cewa na kasar Jamhuriyar Kamaru ta haɗe kanta ne tun shekarar 1960 tsakanin bangaren Faransanci da kuma bangaren Ingilishi faretin dai za a nuna manyan kayayyakin yaƙi da kasar Jamhuriyar Kamaru ta mallaka da kuma gudanar da murna tsakanin bangarorin guda biyu ko da yake halin yanzu dai waɗannan bangarorin suna ta adawa ne da bangaren Faransanci a kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Le Message Ali ita kuma ta ayyana mana cewa Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Diangote ya samu kyakkyawan tarba a yayin da ya kai ziyara a jihohin guda uku na arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru Gaudare Garwa da kuma Benin Marwa a wani rangaji da yake yi domin sanya idanu akan waɗansu manyan ayyuka wanda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta sa a gaba. Za mu kammala shan jarida mu na wannan makon ne da jaridar Ekohusante ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ce ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Maluda Malashi ya yaba wa ƙungiyar duniya ta UNICEF wajen ƙoƙari da ta yi matuƙa gaya na miƙawa kasar Jamhuriyar Kamaru kayayyakin magani wanda aka fara yin allurar rigakafin a fadin kasar gabaki daya musamman ga yara kanana wanda aka haifa daga kwana daya zuwa shekaru 5 waɗannan kayayyakin da aka mika da na yin wannan allurar rigakafin za a yi kokari na dakile cututtuka kamar su kyanda da kuma sauran cututtukan da suke a gaban yara a kasar Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba mujiyar Amurka daga kasar Kamaru
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Bincike na nuni da cewa har yanzu sababbin kudaden Najeriya ba su wadata ba a na'urorin cirar kudade na ATM. Yayin da wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na daina karba da kuma amfani da tsofaffin launin takardun kudaden yake karatuwa. Hakan daina zuwa ne bayan matakin babban bankin kasar na sanya 31 ga watan Janairu. A matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofaffin kudaden kasar da kuma takaita fitar da kudade da za a iya cirewa a yini guda har yanzu wasu bankuna na raba tsofaffin takardun kudin duk kuwa da umannin da babban bankin kasar CBN ya bayar na loda na'urorin su na ATM da sababbin takardun kudaden kawai an yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kudi na kamfanin Trump Allen Westerberg hukuncin daurin watanni 5 a gidan yari saboda laifin kin biyan haraji Westerberg da ya dade yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump ya kuma biya $2 million na haraji a matsayin tara da kuma riba an yi wa Westerberg alƙawarin ɗaurin watanni 5 a watan Agusta lokacin da ya amince da aikata laifukan haraji 15
kuma da lama sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da bada umarni da engineer Makal. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.